sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da hantsin wannan rana. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a cikin shirinmu na hantsi yau Juma'a 21 ga watan Yuli na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya zamu kawo muku rahoto na musamman a game da wani taro da mabukata ta musamman a yankin arewacin Najeriya suka yi dan ganin cewa wani sabuwar gwamnatin kasar ta ba su dama kamar yadda doka ta tanada. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu bari Maryam Dauda ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Jami'an Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu, duk da cewa an umarce shi ya komo Amurka domin fuskantar ladabtarwa kuma a sallame shi daga bakin aiki. Saboda da wasu dalilai da ba a sani ba, Travis King ya shiga cikin Koriya ta Arewa a yayin da yake tare da wasu farar hula ɗan yawon bude ido a yankin iyakar a ranar Talata, kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya zo wani sansanin soja dake nan Amurka. A makon da ya gabata ne aka sako King ɗan shekaru 23 daga wani gidan yari na Koriya ta Kudu bayan ya kwashe kusan watanni biyu a can saboda laifin cin zarafin wani. A ranar Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa jami'an hukumar tsaro na Pentagon sun yi kokarin tuntuɓar takwarorin aikinsu na Koriya ta Arewa ba tare da samun nasara ba. A baya dai jami'an diplomasiyyar ƙasar Sweden sun saurari batutuwan Amurkawa a ofishin jakadancinsu game da Koriya ta Arewa, amma rahotanni sun bayyana cewa ba su koma kasar ba tun lokacin da Pyongyang ta umarci baki su fice daga kasar a farkon barkewar annobar COVID-19. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na Iran suka koma aiki akan titina don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba. A wani taron manema labarai a lardin Carmen a jiya Alhamis, shugaban 'yan sanda Ahmad Reza Radan ya bayyana aikin sa ido akan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma bin doka. A halin da ake ciki, babban alƙalin ƙasar Iran ya yi kira ga ɓangaren shari'ar ƙasar da ya naɗa alƙalai na musamman da za su duba shari'ar da ta shafi aiwatar da dokar sanya hijabi. Aikin 'yan sandan na da'a kan tituna ya ragu sosai tun bayan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a fadin kasar da aka shayi sakamakon mutuwar Mahsa Amini 'yan shekaru 22 a hannun 'yan sandan a shekarar da ta gabata. 'Yan sandan na Iran sun kama Amini ne bisa zargin bata sanya hijabi daidai ba. A wani lamari daban kuma, kwararru a fannin kare haƙoƙin bin adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta OHCHR da ya sa baki ba tare da ɓata lokaci ba don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi shekarar 2019. Wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin akan Muhammad Javad a ranar Laraba, kuma aka kai shi wani keɓaɓɓen wuri a gidan yaron wakila Bal a birnin Mashhad inda ake tsare da shi, a cewar wata wasiƙa da aka aika wa shugaban hukumar OHCHR Volker Turk a cikin dare. Muna neman ka gaggauta sa baki don ceto rayuwar Muhammad Javad, fursunan siyasar Iran, a cewar wasiƙar wacce wasu 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi 85 suka sanya wa hannu. Wani tsohon shugaban kotun duniya ta ICC da wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu da na baya su 19 da tsofaffin ministocin gwamnati da kuma wasu da suka samu lambar yabon Nobel Laureate su 7 na daga cikin waɗanda suka rattaba hannu akan wasikar da kamfanin dillancin labaran AFP ya gani. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa da sauran labaran. Kafin nan dai ga rahotonmu na musamman game da bukatun masu bukata ta musamman daga arewacin Najeriya. Zainab Gareki.
A shekara ta 2019 ne tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar da ta baiwa mutane da ke da bukata ta musamman damar samun yanci da walwala kamar kowane dan kasa. A kididdigar hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2018 ta gano cewa akalla mutane miliyan 29 ne ke da nakasa a Najeriya, da yawa daga cikin su suna fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban da suka hada da nuna musu kyama da wariya, tashin hankali, rashin samun kiwon lafiya, muhalli da ilimi. Dokar da shugaban kasa na wancan lokaci ya sanya wa hannu ta hana duk wani cin zarafi wa nakasassu, ta kuma sanya tara da kurkuku ga duk wanda ya saba wa dokar. Duk da cewa gwamnati ta baiwa masu bukata ta musamman hukuma da za ta kula da su da samar musu da dukkan bukatunsu kamar yadda dokar ta zayyana, nakasassun na ganin cewa akwai bukatunsu da dama da suke bukatar gwamnati ta sake waiwaya. Kamaradi Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban dandalin masu bukata ta musamman a shiyar arewacin Najeriya, yace sun shirya taro na musamman ne a jihar Nasarawa don tunatar da wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu cewa dokar da take kare haƙƙin su ta ba su damar a sanya kashi 5 na mutanen su a duk wata harka ta gudanarwa a gwamnatance.
Mun tattauna ne saboda matsalar da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a arewa. Akwai dokan da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa mata hannu, ya ce a cikin dokar a bamu 5%. Wannan doka bata ya nuna cewa har jihohi da kuma kananan hukumomi muna da wannan 5%. Abin da ake nufi da 5% idan shugaban kasa zai nada ministocinsa ko kuma duk wani appointment da zai nada, dole ne a bamu wannan percentage din namu. Idan za a dauke federal government za ta dauki aiki, dole ne a bamu wannan 5%. Haka ma idan gwamnatocin jihohi za su dauka, dole a bamu wannan 5%. To tunda abin ya doka ne ba ko alfarma za a muna ba, to shi yasa muka ce idan wannan ministocin da za a yi na satin da ya gabata shugabannin jam'iyya sun yi zama sun fitar da wanda zai zama musu za a bashi minista daga kudu. To kuma mu arewa wanda muka fi yawan almajirai, wanda muka fi yawan masu karatu, wanda muka fi yawan rashin aikin yi, to muka ga ai mu ma arewa ya kamata dauko minista mu ma a ba mu daga cikin wannan 5%.
Kamaradi Yarima Suleiman ya ƙara jaddada muhimmancin gwamnati ta kula da lafiya, ilimi da sauran bukatun na kasassu.
Sannan mu yadda a bada wani kulawa na gaggawa ga harkokin da ya shafi mutane masu bukata na musamman harkar ilimi, musamman harkar lafiya, yadda ake bada free education ga matakin wasu jihohi, to zama high institution na gwamnatin tarayya a bamu free education. Sannan masarautu, yadda ake masarauta na ko'ina, ana ba masarakuna kuɗaɗe na grant, to mu muna son sarakunanmu a ba su wannan dama, a gina musu kamar parliament haka, su ma dan su zama mutane masu daraja. Sannan muna son duk wanda ya karatu a bashi aikin yi, ko ba masu bukata na musamman mu ne wani a Najeriya wanda aikin zai gagare mu. Saboda wannan zaman namu mun yi da cewa lalle a bi wannan matakin namu, kuma mun shirya za mu kai ma shugaban kasa, za mu fara bin wannan abin, kuma yanda muka fara ba za mu daina ba har idan sai mun daina rayuwarmu.
Malam Muhammad Galadima, sarkin guragun jihar Nasarawa, yace su sarakuna suna taimakawa gwamnati a duk lokacin da ta neme su, don haka suke roƙo ta aiwatar musu da bukatunsu.
Na magana a madadin sarakuna na nakasassu Najeriya gaba daya, saboda jama'anmu a duk lokacin nan gwamnati ta kawo bukata nata, an tara mu an mana bayani, to muna mika jikinmu da komai da komai namu ga gwamnati don ganin abinda gwamnati tana bukata mu ma muna bukata. To yau ga Allah ya iso da wannan gwamnati ga shugaban kasa jagaba Ahmed Tinubu, ga sakonmu da mu itar da shi gare ka, ka duba mu da idon rahama, ka awatar mana da ababai wanda mu ma sarakuna mu tabbatar da cewa mu ma muna cikin walwala da ababai da muka rubuta a ciki na neman matsayi na kasa. daga matakin minista, commissioner da sauran makamai daban-daban wanda ana bama jama'a to mu ma muna roko mu ma a samu a
Sunan gaba za mu kawo muku karashin rahoton yanzu dan ga Maryam ta sake dawowa da kashin labaran na biyu
Yanayin danniya da ake wa kafafan yada labarai a kasar Belarus yayi muni sosai har ta kai ga yanzu hukumomi na auna mutanen da suka taba yin aikin jarida a cewar masu sharhi kan kafafan yada labarai Waɗannan kalaman na zuwa ne yayin da a wannan makon hukumomin kasar Belarus suka kai samami a gidan Ihar Karnai wani tsohon dan jaridar kafar yada labaran RFERL suka kuma tsare shi Diyar dan jaridar Polina ta fadawa kafar yada labaran RFERL cewa hukumomin sun kai samami a gidansa dake Minsk babban birnin Belarus a ranar Litinin suka kwashe wayoyi da kwamfutocin gidan daka Ba a dai ba da wani dalili ba na kaman ko kuma kai samaman kuma an kai Karne cibiyar tsare mutane ta Okrastina Karne shine dan jarida na baya-baya da aka tsare a Belarus tun daga shekarar 2020 hukumomin kasar sun dauki tsauraran matakai akan kafafan yada labarai masu zaman kansu da kuma yan adawa biyo bayan zanga-zangar da aka yi bayan zaben da shugaba Alexander Lukashenko yayi kirarin lashewa Akalla mutane 9 sun mutu, wasu da dama kuma sun jakkata. A lokacin da wani bom ya tashi a wani kauye dake arewa maso gabashin kasar Congo, a cewar wani jami'in yankin ajiya Alhamis. Bom din ya tashi ne a yankin gabashin Rushuru da yammacin ranar Laraba, abinda Isaac Kibira mataimakin gwamnatin lardin ya fada kenan. Wani dake cikin kungiyar yan bangan kauyen a yayin da yake kokarin tantance wani abu da ya gani a kasa a lokacin ne bom din ya tashi a tsakiyar kauyen kuma nan take ya mutu tare da farar hula guda 8 dake kusa nan take dai ba a san wanda ya dasa bom din ba ko da yake jami'ai sun ce an gano shi ne a wani yanki da yan tawaye suka kutsa a kwanan nan Kibira ya kuma ce Wani sashi na dakarun yankin gabashin nahiyar Afirka da aka tura wurin sun kai daukin gaggawa. Jami'an lafiya a yankin sun ce an kwantar da waɗanda suka jakkata a wani asibiti domin yi masa jinya.
A gaida Maryam Duda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masturaru ga karshen rahoto na musamman da Zainab Babaji ta hada mana a game da bukatun masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya.
Ita ko malama Maryam Laminu tace ba dadin yin bara suke yi ba don haka suke mika kokon baran su wa gwamnati.
Wannan zama da muka yi yau mun yi zama ne akan koken mu ne mika shi ga gwamnati. Duk mace da duk inda aka san mace uwa ce. Wannan koke da muke roko muna roko ne a karan kanmu da ƴaƴanmu muna mika kokon baranmu ga gwamnati game da kiwon lafiya ayyukan yi magance barace-barace da kuma raba mukamai wa'annan abubuwa su muke roko gwamnati da Allah ta saka balance duk da mu a ciki a gaskiya mu ne masu bukata ta musamman idan aka bar mu kara zube yawa-yawan mabaratan karuwa suke yi akwai maganan ilimi wato education muna roko gwamnati ta sa baki gwamnatin tarayya mu samu wannan dama na ilimi kyauta har zuwa university idan ba ta taimaka mana ba akwai wa'inda zahirin gaskiya ba yadda za su yi su karatu yanda zaka rike gida ma yana neman ya fi karfinka dole sai ka fita titi kai bara baran nan ba san ranmu muke yin shi ba yana zama mana dole ne mu fita mu yi shi shi yasa muke roƙon gwamnati ta saka baki dan Allah mu samu abun yi idan baka yi bara baka je kai sana'a ka koyi sana'a ka samu dan wani guri kana dan sai da wani abun ko kana sarrafa wasu abubuwan ana saye sai rage baran nan a taimaka commission din nan da aka kirkiro shi aka bamu shi da Allah a taimake mu kar ya zama an fade shi ne a baki amma baya aiki
ga malam Bukar Ibrahim sarkin kutaren lafiya kuwa samarwa ƴaƴansu ayyukan yi zai tallafa wa rayuwar su
wa'anda suke barna ya kamata ayi a kirkiro musu da wani aikin da zasu iya su yi su dogoro da kansu su ma wani lokaci su taimaka na baya da su akwai ƴaƴan mu wa'anda ba su yin makaranta makarantar nan ya gagare mu gaba ki daya to in ba da taimako ba ba inda za a yi ƴaƴan mu su ci gaba to saboda haka kamata yi a kirkiro mana abubuwan da zamu yi musamman man mu kutare ba mu da hannu wurin su ma ba su yi ilimi ba wasu kuma suna da ilimi kamata yi gaba ki daya wa'anda suke da ilimi da guragu da makafin da kutaren gaba ki daya a kara mana wannan kokari
kafin kammala taron nasu ne kwatsam sai kudin man fetur yayi tashin goron zabi zuwa naira 617 a kowace lita lamari kenan da kamarai Jeriba Suleiman Ibrahim yace idan hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a basu kula da masu bukata ta musamman ba to lalle za su samu matsala
lokacin da muka samu labarin wannan karin kudin mai da kuma tsananin rayuwa na tsadan abinci hankalinmu ya tashi domin ko a taron da muka gabatar wayansu hasin tunda rai daga wannan samun daɗi ko kuma samun kwanciyar hankalin da ake bukata shi yasa muka sake dubawa cewa muka kara kira na gaggawa a nuna shafi wannan wahala na tsananin rayuwa na rashin aikin yi na rashin abinci na tsadan abinci ga wannan tsadan man fetur muna roƙon shi shugaban kasa Bolahama Tinubu kamar yadda ake magana cewa gogaggen dan siyasa ne mutum ne mai tausayin al'umma mutum ne mai yawan sauraro mutum ne mai yawan so ya ciyar da kasa gaba to ya kamata a duba wannan matsala matsala ce wadda ta shafi al'umma gabaki daya matukar in ana son mutane masu bukata na musamman su samu kwanciyar hankali a bar wannan yawon barace-barace a bar wannan tashin hankali na fashe-fashe sata da dauke-daukin da ake arewa to lalle ya kamata ta cewa an canja cikin yanayin tsarin da ake tafiya da gaggawa domin abu nan da ake bukata ta gaggawa hakan nan idan aka canja shi lokaci daya aka ji a jiki haka harkar abinci lokaci daya yake shigan jiki yanzu wanda sai zaka tafi mu shugabannin da muka zo muka yi taro a nan kowa yana tunani ya zai ya koma tarsa
duk da hukuma da ke kula da nakasassu a ƙasa baki ɗaya da ma wasu jihohi miliyoyin nakasassu ne ke da buƙatar taimako a fannoni daban-daban don tallafawa rayuwarsu Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya
a kai da Zainab Babaji da wannan rahoton Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifan da ke bisa na'ura. Zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kodi yaushe ake so kuma za iya bibiyar mu a shafukan na sadarwa a Facebook, Twitter ko Instagram. Sannan kuma za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli da nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Matsalancin zafi da ake fama da shi a faɗin duniya ya ja hankalin masana matuƙa shugabanni da ma 'yan rajin kare muhalli inda suke da dakaini don ganin an yi duk mai yiwuwa wajen inganta yanayin duniya ko za a samu sauƙin wannan lamari. Kamar yadda masani akan harkokin noma da yanayi na ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya shaida.
Abun da shahi kare muhalli ko kuma in ce yanda ya kamata a tsara karfafa kula da muhalli ta samu karbuwa ga majalisar dinkin duniya wanda za a tattauna bisa kansa a canza tunani da kuma yanda aka tahiyar da bincike lalle ana so a ƙara ƙarfin yanda ake tahiyar da aikin yaki da gurɓacewar yanayi da kuma duka abubuwan da suke ala zazafa duniya don saboda a medo wannan yanayi cikin yanda yake aka sani wanda kuma yake kawo kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane da kuma yanda ita duniya za ta zamanto kamar yanda muka same ta iyaye da kakanni ya zamanto mu ma mun bar ma wanda suke bayan mu biya jikoki da tattaba kunne duniya wanda yake za su iya su ma su mora su amfana kuma su ci moriye abun har yanda su bar ma su ma wa'ansu na bayan su basu zawa. Bisa kan wannan ne na gani cewa lalle ya kamata a dukufa wajen yanda za a kawo taimako na yanda za a rage wannan zafin duniya da yake kawo canje-canje da abubuwa da yawa kamar wanda suke suna kawo matsaloli ga zamantakewa ga duka yanayin mabaki daya ga rayuwa ta dan adam da dabbobi da itatuwa da sauran duka halitta wanda Allah ya yi a duniyar nan.
Iko Muhammad Jafaru Tankuriya na Center for Climate Change and Food Security a kasar Ghana ya yi bayanin yadda wasu kasashe suke jan kafa akan bada gudunmawa don shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Dumamar yanayi da ke fuskantar duniya gaba daya yau ta kai wani matsayin da shekara 27 da ake taro na neman mafitanta ba ta bada amfanin da ake nema cikin wannan taro da ake yi ba. In mun dubi taron da aka yi a kasar Masar na COP27 kwana 16 ko 8 da aka zanna duka, muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan garuruka waɗanda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a doki wannan kudi a taimaka ma kananan kasashe waɗanda matsalan dumamar yanayi take habbakansu. Shisa wani babban abu ne da an nemi yin shi shekara kusan 30 kenan sai shekaran da ya wuce aka iya aka yadda saboda manyan kasashe da yawan su sun buge sun ture suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba. Amma adalci da kasashen kananan kasashe da ya kamanci a cancanci a yi musu shine a taimaka musu su iya su gina garurukansu. Yau in mun dubi abun da ya faru kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba da ita ba an yadda an karbi amma har ila yau wannan asusun kudin an fidda mutane 18 su nemi su iya su shin fida wani hanya da za a iya a samu wannan kudi
ya za a biya wannan kudi, nawa za a biya, waye cancanci ya fidda wannan kudi ya taimaki kasan shi cikin kasashen kananan da ake gidan a taimaki. Dukan ga abu ne da ba tun samu an iya an shinfida ba. Shi yasa shirye-shiryen da ake yi shine har COP 28 wanda zai zo a shekaran ga wata na December, ana neman in an tattaru wannan taro a iya a samu a karkare wannan fira na asusun kudin da aka yi.
Sa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yayi bayani ne a game da yadda tsarin karbo kudade da aka ware dan kasashe masu tasowa su yi amfani da su san shawo kan matsalolin sauyin yanayi yake da matukar wahala.
Ito wai ba wai wannan ne matsalar ba, ita su kudin ne idan an saki ko kuma ake tunanin yanda za a same su na wajen tallafi din. Hanyoyin da za a samu a karbi kudin nan su ne suke da tsananin wahala wanda yawancin kasashen Afrika ko rashin kwarewa ko kuma ana musu mugunta wanda ba a iya ba su dama ta hanya mai sauki da zaka iya sa hannu ka karbi wannan kudin. Domin kaidojin da ake sanyawa wajen karbar kudin gaskiya akwai wahala mutuka sosai, da yawa zaka ga in kai musu magana sai kai su sun gaji da bi daga ƙarshe sai ka kusa, amma da sukan dage wasu kasashen su sama kamar kwana nan kai wani project da na gani a Najeriya da muka je can a kasar Enugu da Anambra, sai daga cikin kudin da na Green Fund ne aka samu za a yi wannan abin. To kinga mai yau an samu dan ci gaba, sukan iya jajircewa su samu su karbi kudaden, amma dai ba kamar yanda kike zato ba, ba kamar kudi ne da za a ce kawai budget ne an ware kawai za a yi muku taimako, a'a sai kun nema neman ma sai kun bi kaidoji masu wahala masu tsauri sosai. Kuma yawanci zaka kiga cewa su turawan nan su ne dai za su zo su za a biya kudi a kudin hotel da kudin jirgi, dan su ne suke da ilimin da yadda za su zo su saku ku yi abin nan. So kinga kudin ma zaki ga da yawa daga ciki yakan tafiye-tafiye ne.
Sauraro, a nan za mu dakata a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon, amma idan aka tara da mu a makon gobe idan Allah ne kowa ne komai raya mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe, wato labarai amma fa a takeice.
To a takeice, jami'an Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da ake yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu, duk da cewa an umarce shi da ya komo Amurka domin fuskantar ladabtarwa a kuma sallame shi daga bakin aiki. Saboda da wasu dalilai da ba a sani ba, Travis King ya shiga cikin Koriya ta Arewa yayin da yake tare da wasu farar hula in yawon bude ido a yankin iyakar a ranar Talata, kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya je wani sansanin soja da ke nan Amurka. A makon da ya gabata ne aka sako King dan shekaru 23 daga wani gidan yara na Koriya ta Kudu bayan ya kwashe kusan watanni biyu a can saboda laifin cin zarafin wani. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na Iran suka koma aiki akan tituna don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba. A wani taron manema labarai a London Common a jiya Alhamis, shugaban 'yan sandan Ahmad Reza Radan ya bayyana aikin sa ido akan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma doka. Kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta OSCHR da ya saba ki ba tare da ɓata lokaci ba don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi a shekarar 2019. Wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin kisa akan Muhammad Javad a ranar Laraba kuma aka kai shi wani kebabban wuri a gidan yaron Wakil Labad a birnin Mashhad inda ake tsare da shi a cewar wata wasiƙa da aka tura wa shugaban hukumar ta OSCHR Volker Turk a cikin dare.
To masu sauraro, a nan ne zamu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai producer mu Solomon Abu da ma injiniyan mu na yanzu, ni Aisha Mu'azu nake cewa, ina